Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilo har 1,530 matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya kama mu kai tsaye a VOA Africa zango na 102.5 ko kuma ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar Arewa a kasar Ghana kuma za a kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Haka kuma ana iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hatu Zaballe muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau Juma'a ta babbar rana ta 13 ga watan Disamba a wannan shekara ta 2019 da ke karewa. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Ana ta kai ruwa rana tsakanin 'yan majalisar wakilan Amurka na jam'iyyar Democrat da Republican kan binciken yunkurin tsige shugaba Trump. Prime Minister Britania Boris Johnson da jam'iyyarsa ta Conservative sun kama hanyar zama masu rinjaye na lashe kujeru 86 a zaben 'yan majalisun kasar. Hukumomi a jamhuriyar kamar sun ce kungiyar 'yan ta'adda ta Boko Haram suna kai hare-hare kullum a ƙauyuka da suke kan iyakan Najeriya.
Kanin labaran kenan. An ayyana makokin kwanaki 3 a jamhuriyar Nijar na nuna jimamin rasa rayukan sojoji 71 da suka gamu da ajalinsu a harin da waɗansu 'yan ta'adda suka kai a barikinsu. Muna da rahoton bayan labarai. A Najeriya kuma jam'iyyar APC mai mulki ta ce bata amince da matsayin ministan Niger Delta Godwin Akobio na kin ci gaba da takarar kujerar majalisar dattijai ba bisa hujjar cewa.
Maganan ma a ce wai za a sake musanya ɗan takara ba ta su ba. Ai da bai samu zaɓen sanadan ba ne ba wani da ba shi mukamin minista. Mun san shi a matsayin ɗan majalisar dattawa fiye da matsayin minista.
To kamar yadda muka saba shirin na wannan rana, Hauwa Umar za ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki.
A yau a cikin shirin za mu yi magana ne akan cututtukan da ake iya cin karo da su a yanayi ko kuma lokaci na sanyi.
To sai ku kasance tare da mu domin sanin hanyar shawo kan wannan matsala kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan waye gari lafiya. A jiya Alhamis, kwamitin shari'a na majalisar wakilan Amurka da ke da rinjayen 'yan jam'iyyar Democrat sun sake yin muhawara kan tuhume-tuhumen tsige shugaba Donald Trump, amma suna tsammanin 'yan Republican za su yi yunkurin dakilewa ko yin watsi da zarge-zargen, kuma maimakon haka suna shirin tura tuhume-tuhumen zuwa zauren majalisar wakilan ta Amurka domin kada ƙuri'a gaba ɗaya a mako mai zuwa. 'Yan majalisar na jam'iyyar Democrat bayan sun shafa sa'o'i 3 a lokaci ɗaya suna kai ruwa rana da 'yan Republican sun yi watsi da yunkurin 'yan Republican na kawar da zarge-zargen tsigewa na cewa shugaba Trump ya yi amfani da ofishinsa ba bisa ƙa'ida ba da ya tursasa Ukraine ta binciki ɗan takarar jam'iyyar Democrat da ke kan gaba da ake ganin zai ƙalubalance shi a zaben 2020 tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. Haka kuma kwamitin shari'a na majalisar wakilan Amurka yana duba daftarin tsigewa na biyu cewa shugaba Trump ya yi katsalandan ga majalisa da ya hana mika wasu ɗaruruwan takardu ga masu binciken tsige shi da kuma hana wasu manyan jami'an gwamnati daga bada shaida. Amma 'yan jam'iyyar Democrat masu rinjaye sun haɗa kansu da suke da ƙuri'ar da za su dakatar da yunkurin 'yan Republican na jinkirta tsige shugaba Trump da sauri. Prime Minister Britania Boris Johnson da jam'iyyarsa ta Conservative sun kama hanyar zama masu rinjaye na lashe kujeru 86 a zaben 'yan majalisun kasar. Bayanan farko da kafafen yaɗa labaran Birtaniya suka fitar bayan an rufe rumfunan zaɓe sun nuna cewa jam'iyyar Conservative ake hasashen za ta lashe kujeru 368 a majalisar wakilan ƙasar, yayin da jam'iyyar Labour ake tsammanin za ta samu kujeru 191. Sai dai nasarar jam'iyyar Conservative a babban zaben da aka kirawo zai samar da matsayar ƙarshe da aka daɗe ana jira ta ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai da masu kaɗa ƙuri'a suka amince da shi a zaben raba gardama na shekarar 2016. Prime Minister Boris Johnson ya fuskantar da yakin neman zabansa akan taken tabbatar da ficewa daga tarayyar Turai, wato Get Brexit Done a Turanci. Johnson ya ce rinjayen jam'iyyarsa a majalisar zai ba shi damar sake gabatar da wani kuduri da majalisar ta yi fatali da shi a baya kan yadda Birtaniya za ta fice daga kungiyar ta AU da kuma kokarin ganin ya cimma wa'adin ranar 31 ga watan Janairun 2020 da aka shatawa kasar za ta fice daga tarayyar Turai. Hukumomi a jamhuriyar Kamaru sun ce kungiyoyin 'yan ta'adda ta Boko Haram suna kai hare-hare kullum a ƙauyuka da suke kan iyakar Najeriya, inda suka hallaka akalla mutane 30 da kuma raunata wasu da dama a cikin 'yan watannin nan da suka gabata. Wani taron manyan jami'an tsaro ya ba da shawarar cewa sarakunan gargajiya, malamai da kuma fararen hula su haɗa ƙarfi da sojoji domin taimakawa wajen rage waɗannan hare-haren. Gwamnan yanki mai nisa na arewacin Kamaru, mijin Yawa Bakare, ya ce kai harin akan Wawi yana ɗaya daga cikin ɗaruruwa da suka gani a cikin watanni 3 da suka gabata. A taron manyan jami'an tsaro na ranar Laraba a garin Marwa, Bakare ya ce hare-haren Boko Haram sun kashe akalla mutane 30 a ƙauyuka da suke kusa da Mora da Limani da Kolafata da kuma a Shigaciya. Suwaiba Isa, wata mai bincike ce akan kungiyar Boko Haram a Jami'ar Marwa, ta ce an raunata ƙarfin yakin kungiyar Boko Haram, to amma mayakanta har yanzu suna haifar da barazana akan iyaka.
The engagement, the commitment of our political authorities is clearly defined that no matter the cost.
Ta ce irin matakan da hukumomin siyasa suke ɗauka ya nuna ƙararar cewa duk abin da za su iya yi suna buƙatar zaman lafiya. Wannan haƙƙinsu ne su kare fararen hula, haƙƙinsu ne su yi yaƙi waɗanda ba sa son su ga an samu zaman lafiya. Waɗannan matakai koyaushe suna tafiya ne tare a lokacin yaƙi. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Afirka ta tsakiya tana kare rayukan giwaye da dawa na nahiyar Afirka a daidai lokacin da aka kashe fiye da kashi 70% na giwayen a cikin shekaru 15 da suka gabata. Kasar Gabon da nan ne ake da sama da rabin giwayen na Afirka, ya kasance babban matattaran masu farautar giwayen. Kasashe kamar Jamhuriyar Kamaru da kuma Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sannan a hankali suna rasa kusan dukkan giwayensu, a cewar ministan da ke kula da gandun daji da muhalli na Gabon, Lee White. White ya faɗa wa muryar Amurka cewa tsakanin Gabon da kuma arewacin Congo mu ne kaɗai muka kasance a baya. Masu kare gandun daji da ake kira EcoGuard sun shirya yadda za su tunkari mafarauta waɗanda aka gano suna da alaƙa da ƙungiyar Boko Haram, a cewar White. Yanzu abinda ke cikin hatsari shine makomar Gabon. White ya bayyana haka, idan dai ba mu murƙushe masu kashe dabbobi ba bisa ka'ida ba, Gabon za ta zama kamar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, za mu rasa ƙasarmu.
To a gaida Hafiz da karanto labarai. Tama da labarin bude taskar hotunan namu a Jamhuriyar Niger, inda shugaban kasar Muhammadu Yusuf ya ayyana makokin kwanaki 3 na jimamin rasuwar sojojin kasar sama da 70 da aka kashe a wani harin ta'addanci, yayin da 'yan majalisa suka buƙaci tallafin kasashen ƙetare a yunkurin shawo kan ayyukan ta'addancin da suka addabi kasar, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Sulaiman Muni Barma ya aika mana.
A sanarwar haɗin gwiwar da suka fitar a yammacin jiya Alhamis, 'yan adawa da masu linjaye a majalisar dokokin ƙasa sun fara ne da jajantawa 'yan ƙasa a game da wannan babban rashi. Suna masu jinjinawa dakarun da suka kwanta dama a yayin da suke ƙoƙarin kare martabar Nijar da jama'arta, kamar yadda za a ji daga bakin ɗan majalisa Sa'idu Dille.
Lalle sun kwanta hannun dama, amma mu sani cewa sun yi bakin iyaka ƙoƙarinsu, sun gwada zaruntaka, sun gwada su mutane ne waɗanda aka ɗauka saboda wannan aiki na kare haƙƙin ƙasar nan, haƙƙin 'yan ƙasar nan da kuma kare dukiyar jama'a. Har yau dai majalisa ta yi niyya wato za mu kawo namu kokari gudunmawa ga iyalai waɗanda sun ka rasa mutanensu.
La'akari da hanyoyin da 'yan ta'adda ke amfani da su a hare-haren da suka kai a 'yan makonnin nan a ƙasashen Mali, Burkina Faso da Jamhuriyar Nijar ya sa Majalisar Jan Hankulan Ƙasashen Duniya su farka daga barci.
Son muke mutane su gane cewa yau fa Nijar ce, Mali ce, Burkina ce da Chadi su suke bakin daga yau. Amma waɗannan mutane, wasu ne manufofinsu ba nan ne suke niyyar tsayawa ba. Idan an yi wasa suka ci kari waɗannan ƙasashe gabar da za su nan ƙasashen Afirka ta yamma, duka ya kamata a ce yau su kawo ma waɗannan ƙasashe da abbakin daga yau gudunmawa saboda su murƙushe waɗannan mutane.
Gwamnatin Jamhuriyar Nijar a cewar kakakinta Zakariya Abdulrahman ta ware kwanaki uku na zaman makoki daga yau Juma'a da nufin nuna alhinin wannan rashi, sannan ta buƙaci kowane ɗan ƙasa ya ware mintoci 5 daga ƙarfe 10 na safiyar yau domin yin addu'o'i ga sojojin da suka rasu akan aikin tabbatar da tsaron ƙasa.
Endoy National de Sandouza a compter de vendredi 13 décembre 2019. Les drapeaux seront en berne sur toute l'étendue du territoire.
Da hantsin wannan Juma'a ne za a yi jana'izar sojoji 71 din nan da suka kwanta dama a yayin gumurzun da suka yi da 'yan ta'adda a barikin sojan Inates kan iyakar Nijar da Mali a ranar 3 da ta gabata. Ƙasashen duniya na ci gaba da aikewa shugaban ƙasar Nijar sakon ta'aziyya kamar yadda a sanarwar da ya fitar. Jakadan Amurka a Nijar Ambassador Eric P. Witika ya bayyana cewa ƙasarsa ta matukar kaduwa da faruwar wannan al'amari, sai dai Amurka ba za ta taba gajiyawa ba wajen tallafawa Nijar a yakin da ta kaddamar da ta'addanci, in ji shi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
Dangane da wannan lamari, Aishatu Musa Wada ta aiko da sako tana cewa muna jinjina ma al'ummar Jamhuriyar Nijar sakamakon dangane da wannan lamari, muna kuma addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i, amin. To, daga harkokin tsaro a Jamhuriyar Nijar kuma sai siyasa makwabciya Najeriya, inda jam'iyyar APC mai mulki ke nuna rashin goyon bayan matsayin ministan Niger Delta Godswill Okafio na ci gaba da cigaba da takarar majalisar dattijai da kotu ta bada umurnin sakewa waɗansu mazaɓo. Wakilinmu Nasiru Adamu Elkaya na ɗauke da ƙarin bayani.
Akifabio dai ya shigar da ƙara bayan faduwa zaben dawowa majalisar dattawa, inda kafin samun hukuncin babbar kotu sai shugaba Buhari ya naɗa shi matsayin babban minista. Duk da rashin nasara a kotun ƙarar zaɓe, Akifabio ya ɗaukaka ƙara. Kotun ɗaukaka ƙara dai ta yanke hukuncin komawa a sake zaben na Akifabio a APC da wanda ya lashe zaben a PDP Sanata Christopher Ekpanyong a wasu mazaɓu. Akifabio, wanda ya fice daga PDP a lokacin yana shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawa zamanin Bukola Saraki, ya rubuta wa shugaban APC Adams Oshimole ba zai iya barin nauyin da shugaban Buhari ora masa ya tafi maimaita zaben majalisa ba. Lauya mai zaman kansa Abuja Zubairu na mama ya ce matakin bai saba dokar zabe ba.
Inda takardar ta karbu da kuma ƴancin sanin haka, dokar zabe ba ta hana shin haka ba. To kenan nauyi ya race a wayan hukumar zabe, tallayacin da jam'iyyar APC ta tunci isoran jami'un ma, irin da tunani ko sun da takara ko sake wani garan bawala, kuma mai tafi zide cikin lokacin da aka kayyade sai a sake yin ita jam'iyyar da ta ƙarƙashin da aka je kotu aka rusa zabukan wannan mazaɓu ta musamman da kotu tela aka yi da su, sai su zo sake gudanar da zaben fidda gani su kawo wani ɗan takara wanda zai a ƙarƙashin titin jam'iyyarsu ya shiga wannan zaben.
APC ta bakin sakataren walwalarta Ibrahim Masari ta ce za ta ja hankalin Akifabio ya shiga takarar don ba wata dabara da ta wuce haka.
Iyaka waɗanda suka tsaya zaɓe kotu su ne kila idan ma ta yi adalci ta ce dukkan wanda suka tsaya, amma mafi akasarin lokuta za a ce da na ɗaya da na biyu kila da na uku su ne waɗanda za a ba damar sake shiga zaben nan. Ka ga ba cewa ma aka yi a sake zaben duka gaba ɗaya na mazaɓai ɗan majalisar dattawa ɗin ba. ‘Yan akwatuna ne ko ina jin local government aka tsinci nan aka tsinci can su ne za a sake zaɓe a kansu. To, maganan ma a ce wai za a sake musanya dan takara baka su ba muna fatan insha Allah a Fabio zai tsaya zabe kuma za mu ci zabe
ai bayan masari idan ya tsaya zaben ba mamaki sai ya aje ko mukaminsa na minister
eh to me sai ya aje mana me yasa ba zai aje ba da can ba zaben sanatan ya shiga ba ai da bai samu zaben sanatan bane ba wanda ta bashi mukamin minista saboda haka mun fosan shi a matsayin dan majalisar dattawa fiye da matsayin minista din
a gefe guda shugabar kwamitin zabe ta majalisar wakilai Aishatu Jibril Dukku ta jagoranci tawagar duba zaben majalisa na Burtaniya inda tace wani darasi da ya dace yan siyasa su koya a Afirka shine kaucewa zaben ko a mutu ko a yi rai
Allah shike bada mulki ba magana addini a nan kwata-kwata su maganan kawai abinda suka dauka su gaskiya ne shikenan to mu kuma mun koma mu ne musulman mu ne krista sai mu je coci mu je masallaci kullum amma kuma ba za mu dabbaga abinda wayannan addinai biyu suka koya mana ba yanzu mun dauki zaben nan ko a mutu ko a yare dole sai mun ci zabe
an gudanar da zabe a mazabin yan majalisa 650 Nasura da Malika Amurar Amurka daga Abuja
Ubangida na da zaka dauki zance na arado Allah da ka haye hasashe na Ubangida na da zaka dauki zance na arado Allah da ka
To Alheri ya gaida dukkan wakilanmu yayin da ake ci gaba da tattara sakamakon zabe a Burtaniya da ake ganin Prime Minister Burtaniya Boris Johnson da jam'iyyarsa na kan hanyar samun rinjaye mun yi hira da Ila mai sanda wani dan asalin jihar Gombe da ya shafe sama da shekaru 30 a Ingila domin jin inda ake a halin yanzu
To bisa ga abin da muke gani dai a yanzu to an gama zabe lafiya yanzu kuma muna jin dai me ke faruwa suwa suke ci a ta ina suwa kuma suka rasa ba su ci ba dai a wasu wuraren a yanzu a yadda muke jinta ana zaton cewa wannan party ta conservative wadda shugabansu shine Boris Johnson za ta samu ci fiye da ma yadda aka yi zato dan kuma party labor za su bi bayan su amma ba za su samu cin karfin da za su yi su zama a ce su ne masu gwamnati ba conservative dai ake zaton za su ci yanzu da uba suka kama yanzu
wato akwai waɗanda suke mamakin irin nasarar da wannan jam'iyya ta samu menene yasa kake ganin ya kawo nasarar wannan jam'iyya
to a ganina dai abu ne na daya an yi maganan Brexit akwai wasu suna ganin cewa lokacin da aka yi maganan Brexit da fare wato shekara kusa uku kenan da suka wuce yan masu son Brexit sun samu karfi fiye da wadda ba su so a yi Brexit ba amma har yanzu har gobe ba a samu an ci gaba da Brexit ba to a ganin su idan ana so a samu cin gaba dole ne a wannan Brexit
Iliya mai sanda wani dan Najeriya da ke zaune a kasar Ingila har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan cututtukan da ake iya cin karo da su a yanayi ko kuma lokaci na sanyi ganin cewa mun fara shiga yanayi na sanyi muka ga ya dace mu yi magana akan irin cututtukan da ake iya cin karo da su musamman a wannan yanayi ko kuma lokaci na sanyi tare da ni a cikin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja likita barka da wannan lokaci
masarraran mu barka da wannan lokaci
to likita kamar wasu irin cututtuka ne ake iya cin karo da su a wannan lokaci ko kuma yanayi na sanyi musamman ma da yake zuwa da iska da hunturu
mafi yawanci idan lokacin sanyi ya zo saboda yanayin sanyin mu yana zuwa da hunturu da kura da sauransu, cututtukan da aka fi yawan samu, cututtukan da suka shafi abin da ake cewa respiratory system, wato abin da ya shafi numfashi da sauransu. Wanda suke da cututtuka irin nasu asma da allergy da sauransu su ma yakan karu matuka. Sannan saboda kasancewa sanyin ne zaki ga jama'a sukan taruri daya a kunna wuta ko a rufe dakuna yadda kenan iska ba ta shiga sosai ta fita. Abin da ya shafi da turanci za a ce ventilation. Waɗannan su ne yawanci abin da aka fi samun karuwarsu ko yawansu ya karu ko kuma ya kasance sun ta'azzara a wannan lokaci.
Kamar wanda ya san yana da wannan cuta da ka irga musamman mai asma ko kuma mai allergy ko pneumonia ko wata cuta da ke da nasaba da sanyi, ta yaya ya kamata ya kula da kansa?
Abin na farko shi ne idan ya kasance kana kan magani, ya kamata kar kai wasa da magani nan saboda magungunan na ko wanda magani ne na kariya, abin da ake cewa rigakafi. Kada ai wasa da shi. Akwai magungunan da kuma sai ciwon ya zo, misali za a yi amfani da shi kamar masu asma kenan da allergy. Akwai wanda akan ba su shawara su yi amfani da mask, ya zamu kira mask kenan, abin da ake rufe hanci da shi. Zaka shaki iska amma zaka rufe hanci saboda zai dan rage yawan kura da take shiga hancin. Sannan saboda yanayin taruwar jama'a da sauransu kuma a rufe wuri, akan samu karuwar cututtukan da za a iya shaka kamar kwayar cutar da ke kawo sankarau. Saboda kada bukatar ya kasance kada a ce za a rufe daki rub a kunna wuta, a bude ya kasance iska tana shiga tana fita. In ya so gara ya amfani da kayan da za a dan sa masu kauri a dan rage jin sanyin maimakon a ce za a rufe wunduna da sauransu. Akan samu karuwar hatsarin gobara idan sanyi ya zo saboda yanayin yadda mutane ke mu'amala da wuta da kuma abin da ya shafi wuta, da bukatar a kula sosai matuka, musamman idan gida da yara, saboda abin da suka ga kana yi fa bayan ba idan ka za su gwada. To wala Allah kunna wuta ko jona wani abu da ya shafi wutar lantarki, da bukatar a sa ido matuka. Sannan wanda ya kamata a ce sun yi alluran rigakafi da basu ba da bukatar su yi, musamman kafin lokacin sanyin nan ya ta'azzara.
Kamar alluran rigakafin me kenan?
To kamar yara akwai abin da ake cewa su pneumococcal vaccine. Akwai wannan kwayar cutar pneumococcal da ake kare ta, tana kawo pneumonia kuma tana kawo sankarau da sauransu. To kenan yaron da ya kamata a ce ya samu irin wannan allurar rigakafi da ba a yi mai ba, to da bukatar a yi masa tun kafin ya kasance kuma hatsarin kamuwa da cutar ya karu.
Ta yaya ya kamata a kula da yara a wannan lokaci ko da a ce an musu wannan rigakafin da kai bayani yanzu?
To kamar yadda na yi bayani, da bukatar a sa musu kaya wanda ya dace da zamanin da aka shiga, wato zamanin sanyin kenan. Idan suna kan magunguna, da bukatar a tabbatar an ba su magungunan su akan yadda kuma ya dace. Idan an ba su kwanaki na su je shiga likita saboda ya duba halin da suke ciki, zuwa asibiti yakan iya zama matsala sosai. To amma gara a daure a haka din, saboda za a iya gane wata matsala wadda ba a san da ita ba kafin ta taso. Duk wannan zai iya taimakawa wurin kare ta'azzara cututtuka.
To likita, musamman ma a yanayi ne kuma cuta sukan shiga ko kuma wasu cututtukan da ake da su a jiki ma sukan ta'azzara, idan suka fara ta'azzara me ya kamata a yi?
Abin na farko shine a je asibiti, musamman waɗanda suke da cutar allergy nan da kuma asma, saboda cuta ce da yanzu nan cikin minti daya za ta iya ta'azzara sai ya zama da matsala. Amma in aka je aka dau matakin da ya kamata kaga ya wadatar, akan samu karuwar mura. Idan murar nan ta kasance saboda kwayoyin cuta ne na nau'in virus, to fa cututtuka ne da suke yaduwa sosai cikin al'umma, kuma wannan lokaci ne da al'umma suke haduwa tare, kenan saurin yada cutar zai karu kenan. Idan murar nan ba ta allergy bace, ta waccan kwayoyin cuta ne, to da bukatar shi wanda yake yi din ya amfani da mask, ga sunan ko akan titi na ga ana sai da su, saboda ya kare wasu na kusa da shi daga yaduwar wannan cuta, kada ya tari ko atishawa ya yada ta cikin al'umma.
Cikin wannan yanayi na iska da hunturu da sanyi, mutane ba sa wanka. To shin rashin wankan ma yakan kare su daga kamuwa da wata cuta ne?
Rashin wanka ba zai kare su daga kamuwa da wata cuta ba, illa iyaka a dauki matakin da za a yi na dumama ruwan yadda ba zai cutar ba, saboda wankan da wanke hannu da sauransu yana rage kura da sauran kwayoyin cuta da suke hawa kan dan adam. Saboda haka kenan zai taimaka musu nema wurin kare su daga daukar cututtuka. Idan yayi sanyi da yawa to a dumama shi yafi sauki.
To likita, akwai allurai da ake kira flu vaccines, wato kamar wasu rigakafi ne da suke kariya da cutar mura. Wannan wato bangare namu ban fiye jin su ba, shin ba a yi ne ko kuma yaya?
Matsala babba ce game da flu vaccine din nan, wato nau'i na su kwayoyin cutar da suke kawo mura din, wato viruses, sun kai miliyoyi. Sannan kowane bangare na duniya suna duba waɗanne ne suka fi zama musu matsala, sai su yi allurar rigakafin da za ta kare waɗannan al'umma. Kin ga kenan abin da zai kare wata al'ummar ba lallai ne ya kasance munan ya kare mu ba, daya kenan. Na biyu, suna da tsada. Matukar gwamnati bata dauki wannan a matsayin matsala ba, kuma gaskiya ne muna da matsalolin da suka fi wannan, ba za a zuba kudade a kawo su. Sannan kuma ba lallai in an kawo su din ba su kare mu, saboda wala Allah yanayin a turanci abin da ake cewa serotypes, wato kabilun, zan iya amfani da kalmar kabilun na nau'in viruses din da suke nan din, suna iya bambanta matuka da na can wurin. To kenan kin ga sai zama in ka dauko na wata kasa ka kawo nan ba lallai su mana amfani ba, sannan kuma gashi kudi ne da za a kashe matuka. To shi yasa ba a faye yin su anan din ba, ba wai dan ba mu bukata su ba, amma saboda bambancin irin kabilun su kwayoyin cutar da suke iya kawowa. Kamar misali, wanda al'umma suke taruwa sosai kamar wurin aikin haji da sauransu, zaki ga da wuya a je a dawo baka ji mutane sun yi magana wannayi mura ba nayi wannan. To dalili shine mutane daga bangarorin duniya daban suna zuwa, kowa yana zuwa da irin kabilar kwayar cutar da ke kawo masa murar nan a can. Shi can wala Allah yana da garkuwar jiki saboda ya saba da ita, amma kai da baka da ita in ka dauka sai ta wahala da kai. To wannan bambancin shi yasa har yanzu flu vaccine din nan ba su zama muna yin su akan koda yaushe ba nan.
Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka, inda muka tattauna da likita akan wato cututtukan da ake iya cin karo da su a wannan yanayi na sanyi da iska da hunturu. Da fatan an ji, kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu akan waɗannan cututtuka, ganin cewa yanzu mun fara shiga wannan yanayi na sanyi da iska da hunturu. Duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Lawal Musa Tahir,
sai kuma ni Hawwa Umar, da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya.
To Allah ba mu lafiya kafin mu karkare ga wannan sako.
Shirin yau da gobe shiri ne domin matasa da rayuwarsu ta yau da kullum.
Kama daga zamantakewa,
domin wani zaka samu tsiririn din ga kyau, ga haske, ga sajen nan, amma zaka samu gaskiya zai ta yana duka matan shi da dai sauransu kwana biyu kuma yin auren arab.
Siyasa,
gaskiya kuma yanzu ba ko ina ka ba zaka ji ana ta faman gaddama. Wasu al'umma na fadin a gaskiya talakawan Najeriya na karɓar kiɗan general a sama, saboda tangardar tattalin arziki da kuma yawan hauhawar sace al'umma. Wasu kuma kan ce ai idan batun gyara ne to shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya riga ya dau azama.
Lafiya da kuma nishadi, har ma da al'adun gargajiya.
A ce dai ga wata masarauta a Afirka, kuma a gida guda, gidan da ake sarauta da dadewa da girma da tsari babu. To Muhammadu ran fane ya yi shi, kuma da ya tashi zai yi shi, ya zana shi yana kallon alƙibla ta Makka. Yanzu an binciko a NASA, in ka ja layi daga Makka zai zo maka Kano ba tare da ya kuskure ba, zai zo maka gidan rumfa daidai layi, haka zaka ja shi.
Kasance da sashen Hausa na muryar Amurka da karfe 4:30 a agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato karfe 3:30 a agogon Ghana.
Ga labarai a takaice. A jiya Alhamis, kwamitin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka da ke da rinjayen 'yan jam'iyyar Democrat sun sake yin muhawara kan tuhume-tuhumen tsige shugaba Donald Trump, amma suna tsammanin 'yan Republican za su yi yunkurin dakilewa ko yin watsi da zarge-zargen, kuma maimakon haka suna shirin tura tuhume-tuhumen zuwa zauren Majalisar Wakilan ta Amurka domin kada ƙuri'a gaba ɗaya a mako mai zuwa. Prime Minister Britania Boris Johnson da jam'iyyarsa ta Conservative sun kama hanyar zama masu rinjaye na lashe kujeru 86 a zaben 'yan majalisar. Hukumomi a Jamhuriyar Kamaru sun ce kungiyar 'yan ta'adda ta Boko Haram suna kai hare-hare kullum a ƙauyuka da suke kan iyakan Najeriya, inda suka hallaka akalla mutane 30 da kuma raunata wasu da dama a cikin 'yan watannin nan da suka gabata.
To a gaishe ka masu saurare nan za mu jaburke sai can azuma mu sake shigowa. Muna ƙara taya abokin aikinmu wato wakilinmu Haruna Dauda Biyu muna samun ɗa da aka ƙaruwa da aka yi wanda za a raɗa mu suna yau. Allah ya raya a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.
VOA Afrique.